Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da wannan maritar Laraba 29 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 25 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A hadin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau. To kamar yadda kuka riga kuka sani dai Burtaniya ta hice daga tarayyar Turai bayan zaben raba gardamar da aka yi a ranar 23 ga watan nan na Yuni. Ina tasirin hakan ga tattalin arzikin ita kanta kasar Burtaniya? Illar hakan ga ƙasa kamar Najeriya, ga dalibai masu zaman neman ilimi a ƙasar, waɗanne irin damammaki kuma hakan zai samar ga tattalin arzikin mutane? To amma da farko ma ina ma'anar kalmar Brexit da ake ta amfani da ita game da wannan hicewa da Burtaniya ta yi daga tarayyar Turai?
Kalma ce da ta haɗa abubuwa kwaya biyu, Britain a matsayin ƙasa ta UK da kuma Exit, wacce kalma ce da take nufin ainihin fita. Britain da Exit su ne aka haɗa suka ba da Brexit.
To za ku ji cikakken bayani daga bakin Dr. Masoud Ibrahim na Jami'ar Coventry a Ingila. Har wa yau muna tafi da ƙwalamar Ramadan da ayar mu ta yau da labarin ɗan iya shi ma akan batun ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
To masu saurare, da farko ga ƙwalamar Ramadan daga madahin Maryam Kabiru Fage.
Yau na kawo muku wani girki ne na koya a gurin wata ƴar Ghana, farfesun kaza da tuwon plantain. A nan na tanadi tumatir, albasa da attarugu na wanke. Na ɓara albasar na wanke, na wanke kuma attarugun na aje a gefe. Sannan kuma a gefe guda na samu kaza ta, na yayyanka ta, ita ma na wanke ta yanzu nan, zan zuba a tukunya. Na zuba kajiya a cikin tukunya, na ɗauko ruwa, yanzu zan zuba. In ka zuba ruwa kaɗan, yanzu sai ka ɗauki shi wannan tumatirin da albasar da attarugu da ka sa a gefe, ka saka a kai, sai ka ɗaura tukunyar taka a kan murhu. Sai ka zuba magi da ɗan gishiri kaɗan, ka bari ya tafasu. Idan ya tafasu, sai kuma ka ɗauko blender ka, ka zuba tumatirin, ka ɗauke tumatirin da albasa da attarugun da suke ciki, sun dahu kenan, ka zuba a cikin blender. In ka zuba a cikin blender, sai ka niƙa shi kaɗan. Idan wannan kayan miyan ya niƙu, sai ka juye shi a cikin tukunyar gaba ɗaya, ka ɗan ƙara wa tukunyar ruwa da kuma shi magi kaɗan ko gishiri, sai ka rufe, sai ka rage wutarka kaɗan, sai ka bar shi tafasa. A nan gefe guda kuma na ɗora ruwan zafi, wanda a nan yanzu za mu yi tuwon plantain ɗin. Gari na samu garin plantain, wanda ake kira plantain fufu. Na zuba a kwano, zan zuba mishi ruwa, zan kwaɓa shi kamar dai gasar koko. Ina kwaɓa shi kamar gasar koko, sai in zo sai in ɗan ɗauki ruwan zafi kaɗan, wannan ruwan zafin da ya tafasa. Sai in zuba a ciki, in dinga tuƙawa. In ka tuƙa shi kaɗan, sai ka ɗora ita wannan kwanon a kan turarin ruwan zafin da har sai tuwon ya dahu. Idan tuwon ya dahu, sai ka mummula abinka ka ajiye. yanzu kuma ita wannan farfesun kajin tamu ta gama. To jama'a a sha ruwa lafiya.
To yanzu kuma ga Dr. Sharif Almahajjir da ayar mu ta yau, aya ta 181 a cikin suratu A'raf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa hum ya'dilun. Allah ta'ala cikin wannan aya yake cewa a cikin waɗanda muka halitta cikin al'ummu, cikin mutane, akwai wasu mutane ke babbu waɗanda suke kiran mutane zuwa ga tsayawa akan gaskiya kuma suke tabbatar da adalci. Adalci shine tubalin rayuwa ingantacciya ga mutum dan adam shi kadai da kuma cikin zuri'arsa da kuma cikin al'ummarsa da kuma siyasar duniya baki daya. Adalci shine abin da Allah ya aiko manzanni saboda su tsaye da shi a doron ƙasa kuma su kiran mutane zuwa ga tsayawa akan adalci saboda su je lahira su samu adalcin Allah mahalicci. Allah ta'ala yana cewa walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasa bil qist. Mun aiko manzanninmu da gaskiya da hujjoji kuma tare da su mun aiko littattafai da kuma ma'auni saboda mutane su tsaya akan adalci da hanya ingantacciya. A nan za mu gane cewa su kansu manzannin ma an aiko su ne saboda su yi tsaya akan su karantar da mutane kuma su nuna musu hanyar adalci. Wannan yana cewa idan har ya zama adalci shine dalilin aiko manzanni, to babu abin da ya kai adalci muhimmanci a rayuwar dan adam. Allah ta'ala shi kansa ya haramta wa kanshi wani abu guda ɗaya ne tak, kuma ya wajabta wa kanshi wani abu guda ɗaya. Abin da Allah ya wajabta wa kanshi shine rahama. Rahama kuma ita ce jigon adalci. Allah yake cewa kataba ala nafsihi rahma, ya rubuta ya yi wa kanshi alƙawarin cewa zai rahama a tsakanin talikai. Sannan kuma ya haramta wa kanshi zalunci. Allah ta'ala yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama, na haramta wa kaina zalunci kuma na saka shi ya zamto tsakanin ku ku bayi abin haramtawa. Fala tazalimu, saboda haka kada kowa ya kuskure ya zalunci. Adalci shine tsayawa akan daidai, zalunci shine kaucewa daga kan daidai. Al'umma ta kasu kashi-kashi, kowa da irin adalcin da yake bukata a wajen ƴan uwansa, sannan kuma kowa da irin zalincin da baya so dan uwansa ya masa. Misali, idan muka dauki yadda Allah ya ba wa wasu mutane jagorancin al'umma da ni sunan shugabanci, wa'innan mutane shugabanni akwai adalci da yarate a wuyansu na al'umma. Misali, suna yin adalci idan suka kiyaye wa mutane wa'innan abubuwan. Cikinsu akwai sassauta dokoki. Idan mutum ya tsaurara dokoki ga mabiyansa, ya yi zalunci. Sannan akwai daɗaɗawa wasu. Idan mutum ya dage sai ya daɗaɗawa wasu, to a garin daɗaɗawa wasu zai cutar da wasu, kuma wannan ma zalunci ne. Sannan bayyana jin daɗi a cikin al'umma, dan kana shugaba kai ka fito cikin kayan ƙasaita cikin jin daɗi kullun, ka nuna kanka cewa kai kana cikin walwala bayan al'umma tana cikin wahala, wannan ma wani nau'i ne na zalunci. Girman kai, hana wa kai mu'amala da mutane ko kauce musu ko kuma kin saurara su, shi ma wani bangare ne na zalunci. Sannan akwai gadara da kyale mutane, ka ki sauraron su, shi ma wani bangare ne na zalunci. Sannan kuma ka hana su damar muhawara ko tattaunawa ko shi ba da shawara akan shugabancin da ya shafe su, shi ma wani bangare ne na zalunci. Iyaye kan yin zalunci a tsakanin ƴaƴansu da matansu, musamman nuna fifiko tsakanin ƴaƴa ko mata, wani bangare ne na zalunci. Bayyana yabon wani akan wani, shi ma wani bangare ne na zalunci. Sannan nuna ƙauracewa wani, kabar wani ko ka so wa'innan ƴaƴan, kabar wa'innan ƴaƴan ko ka so wa'innan wannan matar, kabar wannan, wani bangare na zalunci. Sannan kuma yawan fada da fushi cikin iyalai ko kuma ƴaƴa ko kuma doke-doke, duka wani bangare na zalunci. Wani bangare na malamai su ma suna yin samun kaso na zalunci cikin al'umma. Cikinsu akwai haddasa fitina da haddasa rarrabuwar kai a cikin al'umma. wani bangare ne zalunci. Sannan bawa mutane fatawa mai tsanani wadda za ta iya cutar da su bangare ne zalunci. Rashin lura da bambancin yanayin al'ummun da na yanzu wajen fitar da fatawa bangare ne zalunci. Sannan karancin bincike da kuma bawa mutane hukunci ba tare da an zurfafa bincike ba shi ma wani bangare ne jefa mutane cikin halin da za su shiga su rasa yadda za su yi da hukunci kuma ya zama bangare na zalunci. Sannan su ma mutane a kan kansu suna yi wa 'yan uwansu zalunci ta hanyar muna na zato a junansu, muna na fassara ga maganganun 'yan uwansu, mummunan fata, hasada da kyashi, da kuma kauracewa nasiha ga juna, da kuma bayyana rowa da kwaɗayi ga dukiyar junansu. Wannan duka bangare ne na zalunci wanda yakan iya kawo rashin zaman lafiya, kuma yakan iya kawo fushin Allah, kuma yakan iya nuna halayya munana ga al'umma. Ya kamata mu kauracewa waɗannan abubuwan gaba ɗayan mu, kuma ya kamata mu tsaya akan abin da yake na adalci kuma abin da yake gaskiya. Musulmi shine wanda ake masa nasiha ya dauka, ba wanda zai ji ya sar ba. Allah ta'ala ya ba mu damar mu zama adilai, kuma ya ba mu damar mu ji nasiha kuma mu dauka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin. Kai ma Allah baka lada Dr. Sharif Al-Muhajjir. Jamila Habib Abba yace ya sunan wannan shiri dan yana burge ni.
Habib Abba, to wannan shine shirin matasa yau da gobe.
Yau da gobe shirin matasa. Yawa. To Mala Habib Kaji na BOA sashen Hausa murya Amurka. Yawa. To a shahinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganinku akwai yadda matasa da talakawa za su iya hada kai cikin lumana su ciyar da kasashensu gaba, kamar yadda 'yan Birtaniya suka yi game da hicewa daga tarayyar Turai. Ga amsoshin wasu daga cikinku. Haɗin kai abu ne da sai da shi za a ci gaba, amma kuma abu ne mai wuya a ƙasarmu Najeriya, ganin yadda shugabannin siyasa suka yi nisa wajen raba kayan matasa. Kuma sai da haɗin kan matasa ci gaba zai samu. Fatanmu dai Allah ya kawo mana gyara akan wannan mummunar ɗabi'ar ta 'yan siyasar gurɓata matasa don cimma muradin zuciyarsu. Saƙo daga Iliya Aminu Gantsa.
Yau da gobe matsawar matasa da talakawa suka cire girman kai, suka tsunduma wajen neman wa kansu abincin da za su ci, su kuma ciyar da iyalinsu, su zama masu dogaro da kai, haka kuma su dage da biyan haraji domin gina ƙasa ta hanyar samun musu da abubuwan more rayuwa kamar asibitoci, makarantu, gina hanyoyi da kuma samar musu da wutar lantarki da sauransu. To ƙasa za ta zama ingantacciya matuƙar akwai hakan tsakanin matasa da talakawa. Allah ya sa mu gane a ƙasashenmu na Afirka. Saƙo daga Tukur Garba Isa.
Yau da gobe in har za a cire ƙabilanci, son kai, wariya da ɓangaranci, to wallahi za a samu ci gaba mai ɗorewa musamman ma a Najeriya, duba da irin rashin jituwar ɓangaranci da sauransu da ya ƙi cinyewa tsakanin al'ummar kudancin Najeriya da ta arewacin ƙasar. A gaskiya in har al'ummar ɓangarorin biyu za su haɗa kai, to tabbas Najeriya za ta zama abun kwaikwayo a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Allah ka haɗa kawunan al'ummar Najeriya baki ɗaya. Amin. Saƙo daga Lawan Alƙali Yusufari.
Salam yau da gobe. Tabbas akwai yadda matasa za su iya ciyar da ƙasashensu gaba, musamman ma ƙasarmu ta gado Najeriya, saboda irin albarkatun ƙasar da muke da shi. Idan har matasanmu za su mai da hankali kan sana'o'i, musamman noma da kiwo, to ko shakka babu bisa la'akari da yadda gwamnati ta mai da hankalinta akan noma da kiwo, Najeriya za ta tsaya akan kafafunta har ma mu rinka fitar da amfanin gona muna sayarwa ƙasashen waje. Saƙo daga Nana Aisha Humaira Ke Muhammad.
To amma wallahi da wuya mu dai anan, in dai har za a yi to a yi mu gani in kafar kuje na soyi. Matasa mu kasance masu ilimin honni-honni, talakawa su zama masu dogaro da kansu, shugabanni masu adalci, masu kuɗi ganin tausayi. Wallahi muddin muka samu haka to ba ci gaba ba, amma akwai abin da ya wuce nan to sai mun zarce China da ita ma Birtaniya ɗin. Amma kuma kash, muna dai fatan alheri. Saƙo daga Nafisa A. Nasir.
Yau da gobe, gaskiya ko ana samun irin wannan haɗin kai na 'yan ƙasa su taimaka ma ƙasarsu da kuɗin shiga a kowace ƙasa, to zai yi wuya a samu irin wannan haɗin kai a Najeriya. Domin kuwa mafi yawan 'yan Najeriya ba su neman hanyar da za su taimaka ma ƙasarsu, sai dai su neman hanyar da za su ƙara gurgunta ƙasar. Saƙo daga Ashiru Halilu Magizawa. Idan kada ƙuri'a irin ta Birtaniya ciyar da ƙasa gaba ne ta lumana, to gaskiya idan irin wannan ƴancin ya kuskura ya samu a Afirka, to za a samu yamutsi har da tarzoma iri-iri a ƙasashenmu. Shugabanni ba za su bari a samu irin haka ba. Ka sani wa, nan daga mulkin Bature sai na danniya daga manyan ƙabilu zuwa ƙanana, sai mulkin ɓangaranci, ba mu taɓa samun ƴanci ba fa. Saƙo daga Yahaya Melton.
To yanzu ga cikakken bayani kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Dr. Masud Ibrahim, babban malami a Jami'ar Coventry ne, ya yi cikakken ƙarin haske akan yadda ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai za ta shafi abubuwa da dama, ta fannoni da dama. A tattaunawar wadda na yi da shi, ya fara ne da gayawa mai sauraro ma'anar kalmar Brexit.
Shi abin da ake nufi da wannan kalma ta Brexit ta samu asali tun wani lokacin baya a cikin 70s kenan, wato lokacin da ainihin ita UK ta yi kokarin ficewa, wato kalma ce da ta haɗa abubuwa kwaya biyu, da Britain a matsayin ƙasa ta UK da ta haɗa Scotland, Wales da Ireland, da kuma exit wacce kalma ce da take nufin ainihin fita. So waɗannan kalmomin Britain da exit su ne aka haɗa suka ba da Brexit, wato su ne suke nufin ainihin wato wani yanki ne na mutanen ƙasar UK da suke fafutukan ƙasar UK ta fita daga tarayyar Turai da ake kira EU kenan. Wannan ya samu asali lokacin mulkin shi wannan Prime Minister na yanzu, David Cameron, wanda lokacin da ya ci zaɓe shekara ta 2012 ya yi wani alkawari cewa babu buƙatan ƙasar UK ta fita daga EU. Amma daga baya, lokacin da yake fafutukar neman zaɓen shekara ta 2015, ya yi alkawarirrika na cewa a lokacin farko zai ba da dama domin a yi wannan zaɓen yanke hukunci wanda aka bawa al'umma dama su zaɓi cewa ko suna so su zauna a wannan haɗaka ta tarayyar Turai ko kuma suna so su fita. So wannan Brexit dai a takaice su ne wannan ɓangare na mutane wanda su suna so a fita daga wannan haɗaka. Idan muka koma ainihin muka duba tasirin wato abin da ya faru yanzu tunda an yi zaɓe, sakamako ya fito kuma ya nuna cewa wannan yanki na mutane da suke so a fita daga tarayyar Turai su ne suka ci nasara a wannan zaɓe, kuma shi Prime Minister ya nuna ainihin gamsuwarsa da ra'ayi na mutane, kuma har ya nuna cewa ma akan haka shi bai cancanci ya ci gaba da shugabanci ba na wannan ƙasa, so akan haka zai yi murabus. A yanzu haka waɗannan abubuwa suna da tasirin gaske akan ɓangarori da dama da suka shafi mutane da suke da zama a nan, wanda suke diaspora, da kuma mutane da kuma ƙasarmu ta Najeriya a matsayin ƙasa mai zaman kanta wacce ƙasar Ingila ta taɓa yi wa mulkin mallaka. Waɗannan abubuwan da muke kira impact, ma'ana tasirin wannan ainihin fita da UK ta yi daga tarayyar Turai, ana da tasiri ta ɓangarori da dama, kamar yadda na ce ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren ilimi, siyasa da sauransu. Ɓangaren tattalin arziki zan iya cewa wato dai a mataki na farko babu wani ƙwararre na masanin tattalin arziki da zai iya ce maka ga yanda abubuwa za su kasance, saboda yanda yake akwai abubuwan da muke kira rashin tabbas, wato uncertainties kenan, da kuma risk, abubuwa da suka shafi rashin tabbas da ake da shi akan waɗanne irin abubuwa ne za su kai su kawo bayan wannan ainihin al'amari ya kasance. Amma kaɗan daga cikin illan da wannan abin zai yi ma ƙasa kamar Najeriya ta fuskar tattalin arziki, zai matukar rage tallafi da ƙasar UK take ba ma ƙasa irin Najeriya domin taimakon abubuwa na ilimi da kuma irin abubuwa na yaƙi da ta'addanci da muka gani da kuma wasu abubuwa ma da suka shafi raya al'adu da wasu abubuwa da ƙungiyoyi suke yi wanda irin su British Council wanda ainihin gwamnati na matukar taimakawa domin yada manufofinta ta wannan bangaren. Abinda zai jawo haka kuwa shine irin dole a yanzu saboda rashin tabbas din kasar UK ta ainihin tsuke bakin aljihu kada kasance ta kashe kudade yanda ta saba kuma yanzu kasance abin ya jawo mata matsala a nan gaba. Ta bangaren mazauna nan kasar UK kuwa abin na da tasiri a bangaren haraji sai dai idan ya kasance ita kasar UK ta canza wannan tsare-tsare. Saboda magana ake na shugabanci akwai abubuwa wanda suke tafiya na gwamnati wanda dole su tafi ko da ya kasance da mutane da yawa ko mutane kaɗan abubuwa ne da muke kira fixed cost suna nan a rubuce da sai sun gudana. To idan ya kasance an samu raguwar kuɗaɗe da suke ainihin gudanar da waɗannan al'amura zai jawo wa gwamnati na ƙasu ƙwarai da gaske ɓangaren gudanar da ayyukanta musamman idan ya kasance irin kuɗaɗen shiga da ake samu daga mutane na EU ya kasance nan gaba bayan wannan ainihin fita ta tabbata watakila ko mutanen EU sun koma ƙasashensu zai kasance irin wannan kuɗaɗe da ake samu ta mutanen nan ya ragu kuma zai ma tattalin arzikin UK na kasu zai kawo masa na kasu ƙwarai da gaske. Ta ɓangaren damammaki kuma da nake gani da watakila zan iya cewa za a iya samu da zai iya bunƙasa tattalin arzikin mutane wanda mutanen Najeriya za su iya samun dama shine ta ɓangaren aikin yi. Akwai doka sakamakon kasancewar ita UK ƙarƙashin tarayyar Turai da ta nuna fifiko na bawa mutanen UK dama wajen samun aikin yi kafin kuma a zo kan mutane wanda suke na tarayyar Turai wanda kuma sai an gama da su za a tsallaka zuwa mutane irin 'yan Najeriya da sauransu. So shi yasa aiki ya nema mutanen Najeriya matukar wahala. So amma idan ya kasance yanzu an buɗe ainihin wannan ƙofa sakamakon cire wannan doka ya kasance an bawa kowa dama babu fifiko zai kasance daga 'yan ƙasar Birtaniya sai kuma sauran mutane wanda kowa daga irin ƙasashe irin su Najeriya idan har ya cancanta zai iya buga kirji ya nemi wannan aiki kuma ya samu daman shigowa ya ci gaba da ayyuka. Ta kuma ɓangaren sha'ani na ilimi a nan ina ganin wasu abubuwa da dama da za su iya kai kawo musamman ita ƙasar Birtaniya tana ɗaukan ɗalibai da dama daga ƙasashe na Afrika da Asia musamman ƙasa kamar Najeriya. Kina shine idan dai ba wai gwamnati ta canza dokoki ba idan ya kasance su tarayyar Turai musamman lokutan baya kamar yadda muke gani sun buɗe ƙofofinsu suna ba da tallafi ne tsokan gaske ga ɗalibai daga Asia daga Afrika domin su zo tarayyar Turai su yi karatu. 'Yan Najeriya suna da damansu suna shiga tarayyar Turai yanzu suna yin karatu wanda ba su ganin bambanci sosai da ainihin ƙasar Ingila ƙasar Birtaniya da ke nufi. So ita ƙasar Birtaniya tana da wannan asset na ilimi na ba da ilimi mai inganci wanda kuma yanzu tana competing da tarayyar Turai. Idan hakan ya ci gaba da tafiya a irin wannan yanayin zai kasance saboda tsadan karatu da tsadan zamantakewa saboda sakamakon tsadan haraji a ƙasar Birtaniya zai jawo yanayi da ɗalibai daga Najeriya za su yi tunanin ba za su iya ainihin affording irin wannan karatu na ƙasar UK ba. Za su ga kuma dama da EU ta buɗe cewa abu ne da za su iya ainihin amfani da ita domin su je karatutukansu a nan. So nan gaba akwai yiwuwar cewa ƙasar Ingila za ta ga ƙarancin ɗalibai a waɗannan jami'o'in nata wanda kusan 200 wanda suke fama da matsaloli yanzu dama na rashin ɗalibai. So idan ya kasance abin ita Birtaniya ta canza dokoki waɗannan abubuwan an rage wa ɗalibai kuɗaɗe da suke biya wanda kuma yana da wahalan gaske saboda tallafin da take samu daga tarayyar EU na matukar taimakawa domin gudanar da waɗannan karatutuka na waɗannan jami'o'i. Muna ganin irin akwai da dama daga cikin jami'o'i wanda sun dauki ma'aikata da dama irin na ƙasashen Najeriya, wanda jami'o'in nan sun dogara ne kaso mafi tsoka akan ainihin gudunmawa na abin da ake kira na bincike na research kenan daga tarayyar Turai. So idan ya kasance waɗannan abubuwan kuma sun ja baya, babu shakka cewa babu wani mataki da za a iya ɗauka in ba watakila iya sallaman ma'aikata da suke nan ba, wanda hakan zai iya zama matsala ga 'yan Najeriya wanda suke da zamantakewa a Birtaniya.
Dr. Masa'ud Ibrahim kenan da wannan bayani. Yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya shi ma akan hicewar Birtaniya daga tarayyar Turai.
Bayan shan ruwa yau na iske ɗan iya ɗauke da kofin kunu yana kurɓa, na ce ɗan iya kaji Birtaniya na neman jefa mu cikin hukuba, kawai ana zaune lafiya, ta ce aurenta da tarayyar Turai wai araba. Ɗan iya ce dakata na Ikara kai kafiya zuba. Wannan maganar ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai akwai abubuwan da ya kamata ma mu duba, duk wanda yake wasu ƙasashe har ma da ƙasata Najeriya sun fara fargaba. Amma ko ba komai, ita Birtaniya ta nuna wa duniya ta ci gaba, don kuwa duk daga abin da ita gwamnati ke so a zaba, su 'yan ƙasa sai suka zabi zabin su ba gaba. Shi yasa nake ganin wannan ga 'yan Najeriya zai iya zama mana wata tsaraba. Nace ɗan iya yaya, ina ganin matsala kana kiranta karama. Su kansu fa 'yan Birtaniyan da suka ɗauki wannan mataki an ce sun fara nadama. Balantana ma mu da ta yi wa mulkin mallaka, ka san ai da ita muke takama. Ɗan iya ce na Ikara, don Allah kada ka mai da ni kamar wani kurma. Abinda nake so ka lura da shi game da wannan takaddama shine an yi zaben ficewar nan ne fa tsakanin ra'ayoyin talakawa, 'yan ƙasa da kuma shugabannin gwamnatin da ke sama. Amma 'yan ƙasa suka yi nasara babu ko 'yan rigima. To shine nake ganin ai a Najeriya ma akwai masu son a tsaga ƙasar amma ana ta takaddama. Kaga maimakon a kyale rigingimin raba ƙasa su yi ta dumama, kamata yayi kawai a ji ra'ayoyin 'yan ƙasan don magance ta duk wata tantama. Nace lallai kam ɗan iya yanzu na gane, kuma yana da kyau su ma 'yan Najeriya su buɗe kunne don jin kiran 'yan Biafra da Niger Delta da suke ta faɗin su fa aka danne. Domin ko duk da yake muna da mabambanta yaruka, addinai da mutane, Allah ne fa ya haɗa mu ƙasa guda ɗaya duk muke zaune. To kaga idan wasu sun tsaya kai da fata cewa su sun ga zaman taren ya zama yaya ne, ai sai a raba kawai don magance yawan rigingimun da kan kawo kone-kone. Duk da yake dai da a ce so samu ne, da zaman taren shi za mu fi so don mu 'yan uwa ne, amma fa sai idan za a daina tone-tone. Ɗan iya ya ce na Ikara, yanzu ne kai min adalci, don ka fahimci duk da yake ba na son nuna bambanci, amma kuma wajibi a baiwa kowane ɗan ƙasa 'yanci, ya zaɓi zaɓin shi muddin dai babu keta mutunci. Don 'yanci ne a harkar demokaradiyya ke magance takaici. Saboda haka idan wasu sun daddage sai an raba ƙasa, to kada saura su tsaya suna kawaici, musamman in hakan zai magance tashe-tashen hankula da talauci. Wataƙila ma in an yi sa'a yayi maganin lalaci, don kuwa kowane ɓangare zai zabura ne don neman na kanshi albashi yayi maganin kulafuci. Saboda haka dai a taƙaice, abin da ya faru a Birtaniya na nuna mana cewa 'yanci ne fa tubali na dukkanin shugabanci. A nation born to be free.
Jamila, kinji dan iya.
Naji.
Na Ikara, ikon Allah.
Gaskiya yayi.
Yawa, a gurguje Muhammad Awal Abba Katsina yace yau da gobe ai mai daki shi yasan inda yake masa yoyo, dama can mahiyarin jayan Turawan Ingilishi ba sa son zama cikin tarayyar Turai, dan haka yasa ko kudin hadakar kasashen Turai ba sa amfani da su, wato Euro. Sun gwammaci su yi amfani da fam ɗinsu na Ingila. To yau gashi sun hice, hakan ko tabbas ba ƙaramin ci ba ne a wajen ƙasashen Turai. Sai Aso Ahmad Usman ya ce yau da gobe wannan damuwar Turawa ce. Amma ina fata ka saurari ɗan iya. Ka ga yadda ɗan iya ya alaƙanta labarin da Najeriya, kuma ya yi ma'ana sosai.
Sosai.
Yawa ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fagio
da Daniel Brown da hada mana sauti da Solomon da kuma engineer mu Mr. Chan Halima Jimrau ke sallama da kuku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Wasan koko wa